الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يومنا 28 دواتن محرم هجر منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبول إلى دريه ودود أربعين نبي دعوكو وندي ديدي دشد دواتن ترى ملادية دبوبيو 28. الله تبارك وتعالى مكيروكو da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa. Har yanzu dai muna cikin muqaddima ta wannan littafi nuniya, wanda yau za mu yi tarjamatul allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Aka ce akwai raƙamcen ƙasa, aka ce unzur muqaddamat ahkamil qur'an, ahkam min al-qur'anil karim li fadilati shaykh al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. تبعة دار الوطن للنشر الطبعة الأولى سنة 1920 wato nasaban shi da kuma lokacin da aka haife shi. Akan faɗi waɗannan ne abubuwan saboda fa'ida, saboda ka riƙa gane ma da wa kake magana, kuma in an ce wane ne yace ka gane wane ne wannan nan, za a san cewa lalle waɗannan zababbu ne daga cikin bayin Allah tabaraka wa ta'ala, waɗanda Allah ya zabo shi don su yi ma wannan addini wato aiki. Wa huwa sahibul fadila ash-shaykhul alim, wannan duk daraja shi ce da Allah ya bashi. صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق wanda ya samu irin waɗannan matsayin, to matsayi ne irin wanda shine karshe. Al-faqih kuma al-mufassir duka waɗannan, sannan ga babban al-wari' al-zahid, an hada duka. Da yawa wasu sukan dauka wara da zuhud abu dai ne, ba abu dai bane. Za iya samu mutum yana da wara amma kuma ba dole zama zahid ba. To saboda haka sifa ce biyu. Wasu malaman can baya in muka manta ba da muka karanta su, kwatanta su guda abu, kamar misali zan bada. Kamar yanzu misali wanda za a zauna da shi sai ai magana a ce, to yaya muka ji da ruwa? Alaman fa bazara ta fara matsowa, dan in ka ji iskar nan yanzu kamar an fara iskar bazara. Kun kai wannan irin maganganun kuka gama, kun yi da wani akwai da kowa ba ko? To mai wara ya ne yake tsayawa, tun maganan da za a yi ba zai yadda wani ya shigo ciki ko su tafi mutuncin wani ko su yi maganan wani ba. Ina fata an gane. To amma shi zahir shi ya wuce nan, shi kuma sai ya kalli waɗannan abin da suka faɗi duka, ya ce to akwai lada a ciki, sun sa an samu lada? In ba a samu lada ba shi ba zai ba wannan din, ma ba zai ba. Kun gane? Shi sai ya auna a ce mai, to ai ba mai laifi ba, sai ya ce to ko ba mai laifi ba, me yasa za mu ɓata lokacinmu a banza mu yi maganan da ko ba mu samu lada ba? Bayan ko yanzu da ba wannan muka yi ba, muka yi tasbihi ko muka yi wani abu mun samu lada? Kun gane? Kaga ba abu bane na dole, amma su sun kai wancan matsayi. Kamar yadda muka yi magana Dawudu Ta'i, aka ce shi wajen cin abinci ma yana ci saboda da shi ake rayuwa, amma in zai ci abinci sai ya auna cewa in ci zai yi sai ya ci minti 20 misali yana ci, saboda sai ya zauna sai watakila da nama-nama da wani ɗan abu nan ko, sai aka ce shi daga nan sai daina ci kwata-kwata, ya ce shi sha zai riƙa yi, don haka duk abu sai dai ya sha. Sai aka ce sai ya riƙa cin wani abu da ake ce ma al-fateh, na ce watakila shi ne ma ya sa zazzaga, tun da malamai ne asalinsu suka ɗauko al-fateh suka ce fate-fate ko al-fateh. Kuma shi ma sai aka ce da tsaki ake yin shi, ana yin shi ne da garin alkama da dan wani abun nan a zuba haka, sai mutum ya rika kurba kawai, ya rika surba ta yadda ba sai ya rika tattaunawa ba, kawai da ya kurba kawai da dan ya gama. Kaga ko zazzo da malamai ne abun nan sosai, malamai gidan karatu ne sosai, kowa ya san wannan. to kaga tun da aka ce alfate kaga sai fate fate kawai shikenan to shi abin da yake sha kenan saboda yace sai saboda haka in zai yi yanzu wajen ci ya ci minti 20 yanzu da zai sha to minti 10 ya ishe shi to sauran minti 10 nan sai ya cinye sai ya karanta Qur'ani zai iya karanta aya 50 ta Qur'ani to aya 50 ka karanta su cikin minti 10 aka duba ma abin da zaka samu ranar lahira mallan sai ka gwammace da awa ɗaya kaci in ka ci awa ɗayan sai ka gwammace da 10 kaci ma to kuma karatunmu na ran nan kenan cewa in ka kai wani lokaci na shekaru sai ka auna yanzu shekarar ka nawa nawa kaci zai yi ka maimaita ko korabi za ka samu ko kwata za ka samu watakila sai ka rika ma'auni da 60 or 70 kaga kai nawa kaci yanzu a cikin 60 or 70 kaddara 60 za ka yi nawa kaci yanzu kaddara za ka samu 70 nawa kaci a cikin saura nawa a cikin 70 za ka maimaita ko rabi za ka kara samu ko abun nan ne to daga nan da maimakon kana kallon an ce duk wata awa ɗaya kakka bari ta wuce a banza to yanzu sai ka koma duk lumfashin ka kakka bari ya wuce a banza shine karatunmu na ranar juma'a da asuba ko shine to sai ka koma sai ka auna to duk wata awa da kake kallo awa awa kake kallo to yanzu sai ka koma lumfashi kake kallo gurgurdan yanda ka matse da 60 din ko 70 gurgurdan yanda kai kuma zaka kara himma himma aliya akan cewa to da awa ɗaya kake kallo kakka bari ta wuce a banza to yanzu sai ka koma kana kallon min lumfashin ka ne sakan ne baka so su wuce a banza kullan gane idan mutum yana da waɗannan abubuwan to duniya za ta zama mashi da sauki kuma zai zauna cikin mutane da sauki ba zai ko rika fushi ba ma saboda duk abin da za a yi sai ya tuno ya taba ganin irin shi ko an taba mai irin shi sannan kuma ya ƙara tunowa ita dai wannan gidan kowa ba ko ne radda ka tafi sai dai a nemi abin a dora kan wani wuri ba shi kenan ba jiya wannan waya turo min karatu na Sheikh Malam Jafar Allah ya ji kansa irin wannan abin shi ke kadai ke bada wannan ya ce wani malamin su lokacin suna makaranta idan za a dawo hutu sai ya zo ya raba muku littattafai ya ce ku tafi da su kasa ku raba in Qur'ani ne gurgurdan yadda za ka iya ɗauka za ka iya ɗaukan katan 50 katan 40 ko katan nawa kake iya ɗauka zai baka katan ɗin nan ya ce ka tafi da su in ka je kasa ku ka raba ma mutane yana yin haka na ran nan sai wasu suka zo suka ɗauko sai gumi suka gaya masa suka ce malam Qur'anin nan da kake ba wasu ɗalibai a ƙasa kaza kaza ya faɗi har da ƙasashe amma ba fa'ida mu yanke shi kawai suka faɗi ƙasashen suka ce ƴan ƙasa kaza ƴan ƙasa kaza ƴan ƙasa kaza in ka ba su Qur'ani in sun je garin su ba rabawa suke kyauta ba saidawa suke sai ce to yace in sun saida mu waɗanda suke saida mu su me suke da shi suna zuwa ne su zuba a matsayin in sun saya suka ce a waɗanda suke saida mu karanta za karantawa suke sai ce alhamdulillah an samu fa'ida biyu kaji mallan sani sai ce alhamdulillah an samu fa'ida biyu kaga waɗannan sun kai Qur'ani waɗannan sun saya sun karanta wancan sun karanta Qur'ani sun samu lada su kuma waɗannan su ma sun samu kuɗi sun ci abinci kaga ni yanzu na samu fa'ida biyu kenan ga wannan sun karatu ga wannan sun ci abinci su kuma malam sani to barakallahu fi cike nan ka ma gane to ba abin da zai bani wannan sai wakakka zuciya sai ce alhamdulillah kenan yanzu ma an samu amfani biyu waɗancan sun samu Qur'ani suna karanta waɗannan kuma sun sai da Qur'anin sun samu kuɗi su kuma sun ci gaba da cin abinci to ya ka gani ya ce kaga an samu amfani biyu kenan to almajiransa ne fa shi soke su tozarta kuma waɗannan in akwai kuɗin ma zai ɗau kuɗin in wannan katan ɗin da ya ba su na Qur'ani wallahi na tabbatar maku in kuɗi ne zai ba su wannan katan ɗin su tafi da shi su je don kasu tozarta to mu ya ka gan mu kawai a tsaya nan mara sani ko to kullum kai za ka rika auna kanka kaga kai wai zuciyarka ya ta zama sannan kuma ka ƙara kallon wasu kai kama ji da kanka kawai ka ji kai ya zuciyarka ta koma shin zuciyarka ta zama wankarka ku duba wannan na gaya muku nan mallam Adam tun da bai nan mu bada misali da shi wani gida fa ya je da ya shiga gidan sun san yana shiri da mai gidan bai ba shi komi ba, sun dade ne yana karantar da ɗaliban ya'yansa, kuma ma an yi watanni bai ma ganshi ba, balle ma ya ba shi ma shi hakkin shi ba da kyau. Kuma dama duk wanda ya koyar gidan masu kuɗin nan ya san halinsu. Indai kana koyar masu da ƴaƴa, to za ka ga izawi nan shi. Shi nashi da aka yi mai ma, to Allah ya sa yana da zuciya shi ma. Koyarwa yake a gida yana karantarwa, shi ke karantar da yaran. Aka ganshi a hanya zai je gidan, direba ya tsaya zai ɗauka yaran suka ce ka ɗauko su kai shiga masu mota. Ga shi nan zane, wallahi ina gaya muku, malasa ne. Na'am? Gidan zai je ya koyar da yaran, su kuma su yake koyarwa. Aka ganshi a hanya yana takawa zai nufi gidan, direba ya yi parking ya ɗauko malam. Yaran nan suka ce ka su bari, kai ya bari malam ya shiga masu mota. Ka gaya man wannan tsinan nan yaron iya girma yadda zai shi da malamin. To aka yace ka a ɗauko masu malam ya shiga masu mota. Ai ga yanar zan ne, shi ya sa shi ya bari ya kusa. Daga mutum ya dere wani abu ka so ka jibiye sa. Cewa ya yi yaron sai da ya shiga direban nan ya ce aka bar shi kuma. To aka bar su in aka ɗauko shi. Yanzu da a ce sun san in direban nan ya ɗauko shi ko sun je sun faɗi ma iyayen za su ce da ku dan uban ku malantin za ku je ka a ɗauko. Misali sun ƙara gobe. To amma direban ya san in ya ɗauko shi suka gaya ma iyayen. To shi ma direban zai sani da ya ɗauko shi. Saboda haka aka wuce shi. Su tafi gida kuma su jira shi ya iso su musu karatu. Ya ma yi ƙoƙari da ya ƙarasa gidan dan in yi ne ni daga nan dawowa zan. Ba zan ma ƙarasa gidan ba ma. Ba musu gidansu. To haka fa muka dauki addini, haka muka dauki masu addini. Ka gaya mai yadda za a yi abin nan ba. Wata rana za ku ga wani karatu ana ba da shi ne, za ku ga kawai malam, malam yadda muke malam sai dai hankali. Jiya na kai ma wani ziyara, muna magana nan sai da subulu, ga ga subulu nan. Sai nake ce mai kai duk da kuke gani ina ma subulu yan nan wani abin nan, wato abin da ya gani a nan garin ya isa musun darasi na babban mamaki. Na je wurin wani malami muna magana da shi jiya, sai muka tuna da wani malami, sai ya ce Allah ya ji ƙanshi, Allah ya ji ƙanshi. Ya ce har na tuna da wani wata kalma da yake faɗi. Sai na ce mashi menene yake faɗi? Ya ce ka dai san shi da tijo ne mutumin kirki. Na ce alhamdulillah, Allah ya ji ƙanshi, Allah ya gafarta masa. Sai ya ce shi ya tuna ne da kalman da yake faɗi, in an zo wurin shi wani lokaci aka faɗi littafi kaza, maganar subulu ne ta zo wurin. Sai ce subulu lana, sai ce subulu lana, kana so ka gan shi ka zo marka subulu lana. Sai ya ce ya tuna da wancan limami malami ne, ban san ba za a faɗi suna ba. Sai ya ce in aka zo kowane lokaci zuhul ya zagaya zagaya zagaya, wata rana ka za ka tambaya ka ce malam kana da littafi kaza? Sai ya ce littafi ya faɗa masai, littafi ya faɗa masai. Aka kasa gane me yake nufi ya ce littafi ya faɗa masai. Ran ne aka tambaya ka ce malam wai me kake nufi in ka ce littafi ya faɗa ba? Sai ya ce to na sai da shi na sai abinci. Mata sun matsa ma a cikin gida. Na sai da shi na sai abinci. Da na gama zuwa na ce to je na je wajen wani kaji abin da ya ce kai kana kai littafi wanda zai ce to ai laifin ku ne. Ya ce baban ku ma wani ya faɗi wani ya ce shi matso su yake yin zo masallacin juma'a sai matso su a nan. Sai ɗauko su kaman za a karanta da ya zo ga wanda su bulu sai wasu bulaka. Da ai wasu bulaka zai haka shi kuma su bulu yau haka sai bai haka sai haka yi haka. Zai tafi. Ya wato ce ban matsa ba su kai a gida da zuwa su ka dauko ne sai da zuwa ya wuce da wato littafi ya je ya kai mutane. To ko da haka nan ai kaga ba shi da ya zo littafin aka zo aka saya za a karanta a shi kenan ko. Akwai daga cikin magabata wanda ya rubuta littafi da hannunsa sai aka zo da daddare wata ran aka je na kuka ya ce kai yanzu in ban da kukan yara da kukan mata ya za a yi in rubuta littafi da irin wannan fa'idoji gwalagwalai a ciki sannan in saida shi a bani kuɗi. Ya ce Allah ka raba mu da masifar abinda zai kai ga malami ya saida littafin shi. Sai wani ya ji ya ce yanzu haka aka yi malam da ya zo ya ba shi sai da ya ji nawa aka saida littafin nan sai na ya linka kuɗin littafin wajen so uku ya ce komin abin su bai iya kashe kuɗin nan kafin ya mutu. Ya ce a da mai da littafin shi a maida masu kuɗin su. To masu wara sukan tsare duk wani abu da za ka yi tunani a tsare wani ma sai dai ya mutu ba gano ba saboda wara'u da zuhudinsa. To nan shi ne bambancin waɗannan. Ka ga yanzu misali wancan da aka bayar wani zai ƙara zuwa wurin shi ƙara mai wata magana naka za ka ce mai domalin littafi sun ya ce to ya samu fa'ida biyu ma yanzu ga wancan ga wannan. To misalin wara'u kenan, don haka kada mu riƙa ganin kalmar muna ganin ta in an ba malami kai tsammanin ta wasa ce ta abun nan ba. Tun daga Ibnul Qayyim za ku kalla, ka kalli irin shaharar da Ibnul Qayyim ya a duniya, aka haihu a gidansa, mun yi maganar nan kwanaki, abu biyu ne yake cewa bai manta su na fa'idar da ta sa ya rubuta wasu littafi guda biyu. Na farko shine wancan littafin nashi Miftahu Darus Sa'ada, yace wannan littafi yana jinjina baiwar da Allah ya bashi rubuta ta, domin lokacin da yake rubuta shi yana cikin masallacin Haram, ya je aikin Makka yana zaune, Allah ya buɗa masa wani irin haske na buɗewa na zuciya ya samu ya rubuta wannan littafin, saboda haka ba zai manci wannan baiwa da Allah ya masa ba a wannan lokaci, ya rubuta wannan littafin. Kuma da zaka dauki littafin ka karanta, sai ka ga wata matsalar da a kwakwalwarka ma tun da kake baka taba tunanin ta ba, kuma yayi tunanin ta ya kawo ta a cikin littafin, yana nan cikin ka duba zaka ga abun mamaki cikin wannan littafin. Kaga dama sunan shi ma Miftahu Darus Sa'ada, saboda haka sai kenan. Na biyu yace littafin sa da ya rubuta Tuhfatul Mawdud, yace ya rubuta littafin nan ne a lokacin da Allah ya azurta su da ɗa a gidansu, ɗan shi sai matar shi ta haihu, shi kuma abu babu, kuma ba zai zo cewa mutane babu ba, sai kira ɗan yace an mana abun arziki gidan nan tunda Allah ya kaddara an mana haihuwa, muna gode ma Allah. Yace to amma bani da abin da zan baka, amma ta dalilin ka yanzu zan rubuta littafi guda in ma kyauta akan wannan dalilin haihuwar nan, zan ma kyautar littafi. Sai ya rubuta wannan Tuhfatul Mawdud ya bashi, yace shi ne kyauta ta ta an mana haihuwa a gidanmu. Kun gane? To ya ka gani yanzu littafin nan, yanzu da aka zo ka kaddara lokacin miliyan yake da ita, ya ba ɗan da ɗan bai kashe ta ba, amma yanzu littafin nan da aka bashi ba gashi har ya zo wurinmu ba. Na'am. To ka gani, to ai dama saboda haka aka yi shi. Yace malamai na cewa babu wani littafi da ya magana akan haihuwa akan wannan littafi, mata za mu karanta mu tunda su ne iyayenmu na haihuwa, su za mu zo mu, su za mu karanta, kula da wuri su za mu zo mu karanta ba su, kawai rana za mu samu mu je mu samu su. Yana nan na ɗauko shi har ya zo kusa, ya matso daga duniyan kabot ya dawo duniyan kujera. Ai duk wanda ya zo kan kujera to ya kusa zuwa wuri da ne, da ɗauko shi har na nemo shi da dawo da shi kan kujera, to shi kenan ya kusa isowa cikin gari. To na ka wata da za ka karanta wa tunda su ne iyaye wajen haihu abin nan, ba ya kamata a ce in ma maza za su yi to mata su fara su yi wannan littafi. Ya yi magana kan haihuwa, ya yi magana kan fa'idar da ni'imar da ke ciki da kyautar da Allah tabaraka wa ta'ala ya mutan Adam a irin wannan abubuwa da fa'idoji na tarbiyya da abin da dai ga sunan dai sai aje ciki. Saboda haka an ba su, amma masu littafi ne abin nan komi mun riga mun saya ba, in tafi ka kawo yanzu kai tsada wa ruwan mu sun ji tuntuni matan sun ji izawi. Kuma akwai na wanda ya tsallako Kano, akwai wanda ya tsallako ruwa, shi ne yana nuna muku akwai wanda ya tsallako ruwa da sharki da ƙato duk keke, wanda shi wannan daga can sai an je ta an ɗauko. To saboda haka waɗannan su ne abin da ya kamata mu riƙa kallo in ana maganar waɗannan bayin Allah, ba ƙananan mutane ba ne, sun haɗa sifofi. To misali yanzu ka kalli wani ya tambayi sahabu ya ce yaya aka yi wai su suka zama masu daraja cikin tabi'ai ne, aka tambaye shi ku ya aka yi kuka zama yadda kuka zama, ya ce saboda mun bi waɗanda babu irin su a duniya, mun kwaikwaye su. Su wane ne? Ya ce sahabban manzon Allah. Su kuma sun zauna wajen malamin da duniya ba ta taɓa ganin irin shi ba, saboda haka sun shawo sun zo sun ba mu ma mun sha, shi yasa muka zama abin da muke. Ya ce to, ya ce su ba su fudul, zuhudunsu suna da wara, suna da zuhudu ta yadda sun kai duk wani abu da aka ce in an yi ba za a samu lada ba, ba sa yi shi. Na haka maganarsu idan dai ba cewa za su yi subhanallahi ba, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, ko su yi umarni da kyakkyawan aiki, ko su hana mummuna, ko su taimaki wanda aka zalunta, ko su taimaki mai zalunci su hana shi shi ma yin zalunci, ko su taimaki mutum akan dabbarsa, ko su taya shi ɗorawa, ko su taya shi saukewa, ko kuma su ɗauke ƙazanta a hanya, ko su koma gefe su karanta alqur'ani ko su karanta hadisan abun nan din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma su yi salatin manzon Allah kun san da kuma karanta cikin wancan khawatir imaniya aka ce shi yasa alakira ba wanda kai malaman hadisi lada saboda su kullum za su karanta manzon Allah sai su manzon Allah salati to wannan salatin yana sa Allah ya masu goma duk sanda suka ce sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya masu goma to ko masu karatu ba su kai su sa ladan su ba kadan bace dan aka son kowa lada cikin kawatin imaniya ko ce saboda haka sai za malaman hadisi suka tafi suka bar kowa saboda duk sanda suka ce manzon Allah za su ce sallallahu alaihi wasallam masu zama wurin su ma za su ce sallallahu alaihi wasallam idan mutum yana karanta Qur'ani ba dole kai ba sai ka saurara kawai ka daji amma an samu lada amma bai kai wanda yayi kai ma kai ba haka ne ko sai ya ce to duk abin da yake wajen wannan su ba sa yi shi sai sa suka fi daraja mu kuma muka kwaikwayo su mu ba ku ga yadda muka zama yanzu auna wannan maganganun da mu inda muke wajen abu goma sha ko subhanallah والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله نن كدي بيان امر بالمعروف نهي عن المنكر sannan taimakon mutun ya zama zalunci zai ka hana shi azalumi ne kai kuma ka abin nan kansa auna wannan nan ma biyu ka taimaki mutun akan dabbar shi ya dora ko ya sauki hadan dauki kazanta akan hanya karanta qur'ani yi salatin manzon Allah yi karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani kuma to duk hadan to din ka hada waɗannan sai aka ce sunan ne daidanuhum nan ne halin su kullun tabi'a su cikin wannan wurin take ba sa fita wajen wannan sai ya ce duk abin da yake wajen wannan sunan shi fudul to su ba sa fudul fudul ba sa fudul a cikin wancan littafin da muka karanta na 40 khata lisan da ya faɗi fudul din sai ya ce fudul shine a tambaye ka kamar yadda muka yi magana nan cikin adabul duniya wa din aka tambayi wani aka ce wai kai yaushe ne ka zo kufa ne ko aka ce mai wai shekara ta shekarar ka nawa a kufa yace yau shekara ta 30 a kufa shekara ta 20 a kufa yace amma kuma shekara ta 30 ina azumi duk wannan shekarun da ne na cinye 20 hadda yace Allah da iko yake na tambaye ka shekarun ka nawa a kufa me ya kawo har ka gaya min azumin shekara 30 da kai kai fudu ban tambayi wannan ba kawai ka ce min shekarun ka a kufa 20 ka tsaya sauran da na tambaye ka babu a tambaye ka sunan ka a ce ya sunan ka in ka ce suna na mantau ka ja ai fudu saboda ya kamata ka faɗi sunan baban ka dan sai an tambaye ka ya sunan baban ka amma ba tambaye ka kuma dan kai gari kaza bane kace suna na mantawa ne mutumin Kano ko mutumin abun nan wannan kuma sauran fudul kai dan ba tambaye ka kafar ku ba tambaye ka garin ku ba amma sunan ka da na baban ka sai ka fade shi sannan aka tantance ka to kakka nemi wani sai ya tambaye ka sunan baban daga baya sannan aka tambaye ka sunan ka wani sai kace suna na wani wani ka hana shi ya jawo magana kai kuma ka fade daidai yadda ake so to kakka wuce nan kai kuma ban sani ba ko dan mun dan gane kawai mun tana karatun bayani kafin wataƙila wani abu ya shiga ciki ya fito saboda haka wannan banda ilimi wannan bangare ne na ilimi daban faqihun ne mufassir sanaka ta alwara az-zahid Muhammad bin Salih al-Uthaymeen shine Abu Nabil Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Ali Uthaymeen min al-Wahabati min Bani Tamim duka wannan bangaren nasabar shi ولد في ليله 27 من شهر رمضان المبارك ان هيفيش واتو ا cikin dare na 27 min shahr ramadan al mubarak a cikin watan ramadan mai albarka shekara ta 347 kuma hijra a wani wuri da ake cewa unaiza ifta mudun al qasim dai ne daga cikin garuruwan qasim fil mamlakat al arabiyyah al saudiyya ana kaifeshi nash'atuhu al ilmiyyah yanda ya taso a bangaren ilimi alhaqahu waliduhu rahimahullahu ta'ala ay liyata'allama alquran alkarim inda jaddihi min jihati ummihi almuallif abdurrahman bin sulaiman al-thani rahimahullahu ta'ala aka ce yana tasowa sai babansa ya hada shi ya tura shi makaranta ya je ya koyi karatu a wurin kakansa na wajen mahaifiya baban mamansa malami ne bi ma'anar kalma, kakansa kenan ko, yana tasowa sai baban shi ya dauke shi daga gaban su ya kai shi gidan da aka haifo mahaifiyarsa saboda ya koyi karatu Alkur'ani. Shi ne matakin farko da za ka yi mada har kana so ka da wata rana ka girma ya girma ya zage ka, yana tasowa ya fara magana fara sa shi makarantar Islamiyya. Bayan ya goge ya fara a can ya gane muhimmancinta, ya gane nan ne makarantar shi ta farko, yaro yana girmama duk abin da aka ce shi ne nashi na farko, yana girmama wannan abu. Idan ka fara sa shi Islami ya fara zuwa makarantar Qur'ani ko bai rike ko balle ma sai ya rike, saboda a lokacin kwakwalwar shi ba komai ciki, zai samu abin da ya rike a ciki. Mun karanta littafin tarbiyya nan na abin nan ba, tarbiyatul aulad fil Islam, Sheikh Abdullahi Salul Uthaymeen, wannan Salul Ulwan, wannan yake cewa Sheikh Abdullahi Salul Ulwan, yana cewa inda so samu ne to yaro ya fara jin Qur'ani tun yana cikin mamansa. Daga sanda aka hura mai rai, sai ita maman ta rika karanta Qur'ani in tana yi da kanta, wannan zai taimake shi. Ko kuma ta rika sa Qur'anin a cassette ko a balle, yanzu ga tana sanan abun nan Qur'anin nan 24 hours yana ta yi. Ta rika sa Qur'anin nan wannan yaron yana ji tun yana ciki, sannan an hura mai rai. Idan ya fito duniya duk surar da ya taba ji, ran da aka zo koya mai ita sai kwakwalwar shi ta tuna mai ya taba jin wannan abu. To duk abin da ka taba ji aka ƙara maimaita ma ka fi saurin rike shi. Kun ma gane? To mu yanzu sai dai koyi arewa ta tafi. Ka duba mata nan fa, akwai ranan da ba sa zuwa karatun nan, zaman su suke saboda wai ranan ake wani dare 90. Da kuma wane kwana 90 ko dare? Kwana 90 ko wane ne ɗaya? Labari na daɗin kuktu, shi yasa mata za ka ga da yawa su daga ranin ba su baka ganin su nan wurin, suna gida suna kallon kwana 90 da dare 90. Shi ne ai ranzun ma ba Qur'ani ake karanta ba, amma sun zaɓi wannan 90 ɗin a kan wancan 90 ɗin ta lahira, ba sa zuwa. Ai ta mamaki, me yasa ranar wata rana matan nan sai su zo da yawa, wata rana sai su koma ƴan kaɗan ko guda uku ko guda biyar, sai aka ce ai ya ci karo ne da ranan da suka samu wata ranan da ta fi ta lahira. Ranar juma'a su duba Qur'ani muke tafsiri muke, amma su ba sa zuwa ranar juma'a saboda ya ci karo da abinda suke kalla a talabijin, haka sai su zauna. Kaga yaro in ya fito ba sai maki duka ba kawai, ya riga ya zama shugaban ƙasa tun a can, ya riga ya zama wane ne tun a can, duk ya riga ya zama fandararre tun a ciki ya fito, zaka shi kenan. To shi ne ya magana ya ce da za a sa yara su rika jin wannan tun suna cikin nan, su fito kuma su rika ji kuma su abun nan ba, shi kenan ka yi masu abin da za ka yi masu. Daga baya kasuwan nan ɗin za su je su gane wannan ɗin fiye da ma yanda kake tunani. Duk yaron da ya shekara biyu yana zuwa Islamiyya, sannan ka zo bayan nan ka sa shi wannan ɗin ya je ya yi daga baya, a nan ɗin zai fi kowa ma ganewa, saboda kwakwalwa shi ta riga ta cika da haske, ba ta gwalgwalo ciki, duk abin da aka gaya mai zai rike, duk abin da aka yi mai bayani zai gane. Ba da ka bane maganan, ka duba cikin risala da aka ce fa inna ta'limal awladi fi shighri kan naqshi fil hajari, ko yadda yara ƙanana suna ƴan ƙanana karantar da su kamar zane ne akan dutse bai gogo. Sannan ba haka nan ya ce kuma zukatansu a lokacin da ake koya masu alkhairi suna ƙananan nan, to ta fi sun fi rike alkhairi, kuma sharri bai riga ya shiga zuciya ba, don haka duk alkhairin ya riga ya shiga, ko sharri ya zo ba wurin shiga sai an dode shi, ya dode shi. Sannan kuma ga shi karantar da su littafin Allah suna yara, aka ce yutufi ugadab Allah, idan Allah ya yi fushi zai ma mutane azaba, sai ya ga ga yara ƙanana ana karantar da su littafin Allah suna karanta Qur'ani, ko a cikin gidanka ne kai murna hani Allah ka kana cikin gidanka da ƴaƴanka na karatun Qur'ani, wannan yana hana fushin Allah ya sauka cikin gidan. In al'umma ne ko suka taru suna karantar da yaran su ƙanana littafin Allah, yana hana Allah ya fushi, ko Allah ya yi fushi, wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke buce fushin Allah tabaraka wa ta'ala. Ina ganin haka samu wannan kau kadai an gama samu alkhairi, ba ta ne kada a sa su wancan ɗin, maka da wasu zo ce dama sun tuni sun ce ni gani gani ko gani a yi na ƙarya ne, ko ma mutum ya ce ni ma na yi boko. haka in ka ce ma ba na yi za a kare ta dan ni ma na yi kuma in ka tabin da ne makarantar ka je ka nemo za ka gasfar da suna na ciki ni ma na yi mata ne kada a yi ba amma dai kowa yana da tsarin da yake makan shi wannan abin da suke zuwa tun suna yin ƙanana suka zuwa wani playground ne duk shirme ne a sa su makarantar islamiyya makarantar qur'ani hadda su rika jin qur'ani suna karantawa ana karantawa suna yi suna yi ko karatun ne ba su yi ba an wanke masu kwakwalwa ta kyau daga nan da abin da za a dora su za su iya in kun yadda ku dauka in ku yadda ba kuma kuma ma'una wannan shi ne abin nan don wancan in shi kake fatan ka samu din za ka samu da yawa kuma shi ba a latti wannan kuma ana latti juya abin aka yi mu da yake addinin ne aka zo aka yi mana wayo sai aka juya mana cewa wai wancan ne ba a latti shi wancan ne ake latti shi addini ba a latti ƙarya ne ba yadda za ka yi ka ce qur'anin nan wanda yake littafin Allah ne ana haddace shi ba wani littafi a duniyar nan da ake haddacewa sai qur'ani ka haddace shi gaba daya da yawan wannan ayoyin sama da 6600 da wani abu mutum ya haddace shi a kada da aka kika karanto shi ba littafin da zai wannan yawan a duniyar nan mutum ya haddace shi gaba daya ba ku ce ta karantawa sai qur'ani to in ka kai shi tun kana yaro yafi saukin ka haddace shi fiye da in ka kwatanta in ka tsufa kuma wannan hali amma kun ga wani shagallallen da aka zo dan uwan shi ne fa ga ƴaƴan shi ya dauka ya ce a sa su islamiyya wai sai ce wai sai hana ya dawo yayi masa register ba wani wuri bane nan ne makarantar Dr. Malam Isa Yunus nan aka zo aka yi register yaran aka ce su zo makaranta ya ga wancan ce yaran nan ba hanyar zuwa makaranta ba ya ce amma kuma na biya komi na biya da Yunus da komi ya ce ba su zo ba ya tafi gidan yayan wai shi yana jin yana da iko da ƴaƴan yayansa ya ce na sa yara islamiyya na biya har yanzu an ce ba su fara zuwa ba ya ce eh ni na hana su me yasa ka hana su yace so nake sai sun gama boko tukuna sannan su shiga islamiyya saboda shi boko ana latti in ba yi ayi da wuri ba ita ko islamiyya har abada ba a latti ko yaushe suka gama karatun su da kansu ma sai su shiga saboda ina tsoron in an sa su boko yanzu ba za su iya turanci ba da kyau ba za su in an sa su islamiyya da wuri to ba za su iya turanci ba ba za su iya pronunciation ba sai su rika cewa fi 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 ko ina su ce fi abin da ya hana mutanen mu wai iya faɗin F sai su ce P sai maimakon in an zo F sai su ce P in an zo P su ce F su jujjuya ya ce islamiyya da suka yi tun farko karatun qur'ani da suka iya tun farko shi ya hana su yin wannan to na kashi yanzu yana son sai har sun gama university sai su shiga islamiyya da kansu saboda wannan ita ba a latti wannan ko ana latti kuma sannan sun iya turanci sun iya pronunciation da kyau kaga dan lafiya lau haka ya gaya masa to da yawa haka mutane suke wannan tunanin kuma fa abun nan gayatu ma abun da kake sa dan nan bai dai ya samu sana'a ne rika cin tuwo ko ba shi bane to dole ne sai nan gayatu ma abun da zai yi ya ci tuwo ko ba shi bane gayatu ma abun da zai yi ya ci tuwo shi ne kuma sai ya nemi sana'a ka sa shi kawai ci tuwo duk inda ka kai shi in dai a wannan fanni ne baka da tunanin da ya wuce ya ci abinci ya zama wani abu ya samu gida ya samu mota ya samu wani abu radda duk ya gan shi a lahira zai shiga wuta kai baka taba dora shi makarantar da ya koyi qur'ani ba ya koyi maganar manzon Allah wallahi da tsini ne ma ce Allah ya tsini ma babana da ya haihu ni bai koya man littafin Allah ba bai koya man sunnan nabi ba gashi nan zai shiga wuta wallahi sai ya tsini ma to ga mu amfanin abin da ka samu bayan ya je cin ya tsine ma ya ci kuma ma wuya duk wanda ya tafi lahira kaga in yaya ne suka je lahira baka taba nuna musu ga littafin Allah ba ga abin da ya kamata su yi ba suka ga za su shiga wuta ba yadda za a yi su baka shiga aljanna haka nan idan iyaye ne mutum yana da iyaye wai shi yanzu yayi kudi yayi masa sabon gini yayi masa sabon wuri ya gyara masa ya sa AC ya sa fridge ya sa kaya ya duk abin da zaka sa su ci su sha gaskiya ka kyauta amma duk wannan abin jikin su ka gina wallahi ranan da suka je lahira suka ga za su shiga wuta to za su rike ka su tsitsi ne ma su ce baka taimake su ba dan baka gina masa rai ba amma da kai masa wannan ka koya masu yin sallar duha ka koya masu wani abu na su karanta qur'ani ka koya masu wani abu na su yi sallah da gyarawa ko ka kawo mai gyara masu suna yi a gaban su suna gyara masu ko su dai masu wannan to wannan abin da kai masu yafi masu komi in suka je lahira suka ga kai ne dalili ka koya masu salatin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi suka samu irin wannan katafariyar lada kai ka koya masu yin sallar duha raka'a biyu suka je kowace raka'a biyu aka ba su lada karanci sun yi sadaka da gabobin su 360 suka ga wannan ladan rannan za su yi murnan da ba abin da wani ya masa kamar ka kun dan daure kun gane to shine abu to aka mu daina kallon waɗannan abubuwan tawafin ne an kwatanta su da rai babban abin da rai yake so kamar karatun mu na jiya da yamma ne na Lahadi babban abin da rai zai samu wanda ya fi masa komi ran nan ya zama ya je lahira bai shiga wuta ba ya shiga aljanna to ba ko yadda za a yi a samu wannan sai ta hanyar bin wannan littafin nan da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka ce manyan ni'imomin da za ka lissafa kullum ka lissafa cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan bayan nan ya zaɓo littafin wanda zai kawo mai saƙon Jibrilu sannan ya zaɓo littafin da ya bashi babu kamar shi sannan ya zaɓa masa sahabban da babu kamar su ya aiko shi cikin al'umman da babu kamar wannan al'umman nan to wannan kyautar da aka bayar ta aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta fi kowace kyauta da za a yi ma dan Adam daraja a wurin Allah idan kau kana ganin baka san wannan ba aka ce to tunaninka da kasanka ba ka da kasan da ya wuce a hada ka da dabbobi tunda baka san wannan kyautar da Allah ya yi ma baka san kyautar da aka yi ta aiko manzon Allah da aka yi ba aka baka alqur'ani ka gane ga qur'ani ga manzon Allah ya zo da qur'ani kuma ka zabo ka cikin wannan al'umman ta manzon Allah masu wannan daraja in baka gano wannan ba ko tunanin mutum daidai ka san su daya da ka san shi da dabbobi ragon gidanka ku daidai kuke ka san ku daya da kai da shi kun dan daure kun gane wanda suka zo jiya sun ji karatun bugun mu yayi ma muka kwana da muka ji duka dole muka kwana inda muka kwana saboda kana mutum ya shiga ba daya ne yamma da ba bayan magriba ba jiya na bayan la'asar da muka yi amma ina ne littafin mun sharfa suratul fatiha shin ta kai magana so da aka mu gane waɗannan abubuwan ya jama'a mutum dai cikin wannan so da aka an haife shi a cikin wannan malaminsa na farko shine kakan shi kaga kenan daga gidan da aka auro maman so da aka baban kakan shi malam baban mahaifiyarsa nan aka maida shi gida da tun ai ana dauka ko in ka zo aka haifi ɗa na fari ma kawai sai shi ba shine na fari ba sai kawai sai a dauka sai a kai shi gidan kakanni so da kakannin to yanzu kakannin ma wasu bola ce amma ga kai ma sun kara bata nan kwando can buta can to ina za kai ba da rai ya kai shi can aka kai shi can wannan sun mata'allama alkitaba ya koyi qur'ani anan sannan ya koyi rubutu na ga maka kwanaki na ce babban abin da mutum zai tabbatar ya kokari kai hanyar da zaka gani ƴaƴanka sun iya karatu sun iya rubutu wannan yana ɗaya daga cikin babban abin da za a yi ma yaro a daki a ga ya iya karatu yana iya karanta yana iya rubutawa wa shay amina alhijab ya koyi wani abu na lissafi ma wannan susul adabiyya da nasoshi irin na adab fi madrasatul ustaz abdul aziz ai ibn salih addabi hafizahullah wa zalika qabla an yaltahiqa bi madrasatil muallim ali ibn abdullah ash-shahitani rahimahullah ta'ala kafin ya hadu da wannan makaranta haythu hafizal qur'an alkarim min indahu ala zahari alqalbi wanda banda ya iya karatu ya iya rubutu a wajen kakan shi to sai kuma ya haddace shi ga wannan makaranta wanda anan ne ya haddace qur'anin gaba daya a zuciyarsa lokacin walamma ya tajawaz alhadi 10 min umrihi ba'd kafin ya wuce shekara 11 cikin shekarun sa tukuna kafin ya tsallake shekara 11 ya riga ya gama haddace qur'ani shekara 11 ya gama وبتوجيه من والده رحمه الله اقبل على طلب العلم الشرعي da fuskar ta baban sa baban sa yace kai makarantar nan ba za mu saka ki sumul adabi ba a bari mu saka ki sumul shar'i kai je ka makaranta kai ta koyan karatu addini ya tura shi yace je ka can kai san za kai ya ware san yayi وكان فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يدرس العلوم الشرعية والعربية في الجامعة الكبير في الجامع الكبير بعنيزة. لوكاتين wancan malamin da muka gama jijjigar nan Nasiru Sa'di lokacin shike karantawa a masallaci babban Juma'a masallacin da ake na Unaiza a garin su kenan. To lokacin nan yake karantawa sai baban shi hada shi da shi yana karatu a cikin masallaci. Mafi yawancin wanda suka yi karatu to sai ba karatu bango suka yi ba na mukarrar, wanda kawai an zo da an wuce an wuce, in ka iya ka iya, kuma iyawar ka ma dan ka ci jaraba, in ka gama ka zubar da littattafa. Mun gani a jami'a lokacin abin nan ba ɗalibai daga randa suka gama jaraba, wasu ma bakin kofa suke zuwa su rubuta littattafa sun gama da su. In kana so ka kwasa kawai sun zama bola, in ba ka ba masu ummal su kwasa kawai su tafi su je su zubar ko su san yadda za su ko su ƙone. An gama, mutum ya gama. To kuma duka karance kawai zaɓa ba za ka ina ne kake ganin za a fito. Makarantar nan an zo nan wuri kaza duba, nan wuri kaza duba, in ka duba kawai ka gama, da ka gama jaraba ka yar. To wannan ko kaga za a yi daga bango zuwa bango haka ake. Wani malami na wata rana mun haɗu da shi yana magana sai yake cewa ai karatun da za a zo a sa littafi a karanta a karanta a aje wannan a karanta ya ce shi ne asalin karatu. Kawai mu dai mun dai gaskiya ne kawai, amma kowa ya sani. Sai ba mu zai ce bari in ba ku misali. Ya ce yanzu ruwan da aka ɗauko aka samu tukunya ta ƙasa aka dafa aka dafa aka dafa ya tafasa aka rufe, da ruwan da aka dafa a katil aka tafasa aka tafasa aka tafasa shi ba aka duye aka rufe, wa zai riga wani zai riga wani hucewa in aka zo aka aje. Sai dai to kwata-kwata karatun bango ke nan da karatun littafi da za a yi daga bango zuwa bango. Sai kwata-kwacin wancan karatun shi ne ruwan da aka dafa a tukunyan nan za a daɗe ana yi kam, don in aka sa tukunyar ƙasa sai ta daɗe ba ta tafasa ba. Amma aka sa wannan katil nan da nan fuu za ta fasa, amma kuma nan da nan fuu ya huce. Amma wancan na tukunyar ƙasar nan in ya dahu ya tafasa kafin ya huce. Ya ce to haka kwatankwacin karatun nan kenan. Wannan ya je ya yo nashi a bango, kuma ma ga ya dama kai ɗalibi wai kai ka wannan karatu shi ya sa ba albarka. Malamin ne fa a tsaye, ɗalibin zaune kan kujera ko ba ka ji ba, je ka gani ya ake yi. Malamin ne akan a tsaye, shi kuma ɗalibin akan kujera. In ma baka samu masu ladabi ba, ka rubuta abin da za ka rubuta ka koma ka gama. Kun gane kun kwafa ne ka koma ka ci gaba da goge allo suna zaune ko ba ka bane? Kara mana sauran Malam Abubakar, abuku ya faɗi ko? To kaji yawwa, to kaji masifa kaji na ƙasa. Wannan ya mafi muni Malam Zani ila kai. Kadere shan kunu da yawa ga azumi, kadere shan kunu. Kunu yana kace ji na cewa yayi lokacin da muke karatu a masallaci, ana karantar da mutane a masallaci, ya fi albarka ya fi tawazu kankan da kai. Ya ce amma da aka koma karatun aji sai aka cire tawazu, saboda lokacin za a yi karatun ma ɗaliban ke zaune a kan kujera malamin na tsaye, saboda aka kaga su ba su da tawazu. Babu kuma magana abin nan din albarka, tunda malami na tsaye kukuna zaune kan kujera shi yana ƙasa yana tsaye. Sannan kuma bayan nan sai aka koma kaga ba tawazu, sai aka koma kuma duk wanda ya sai a baki certificate. Don haka harin mutum ya za a iya samu certificate kuma ya samu babban yabon da za a faɗi ma kowa a ce shi ne best student sai ya cire class. To ya ka gani, so da haka sai zama mutum ya kuke ya kuke ya kuke ya yi, amma manufarsa ba fa manufar shi abin nan ba. Manufar ya fi kowa ya fito a yabe shi a ce ya fi kowa, tunda in an zo ba da certificate ɗin nan zai abin nan. To ka ji masifa. Amma ba ta muka a daina yi ba, kada wasu zai ce mun kushe ma karatun gaba ɗaya an ce a daina yi, mu ce a daina ba, amma kai ma ka auna ko shi mai karantar da ku a wurin ya faɗi maku gaskiya ya ga shi haka ya yi ya zama yadda ya zama. Duk wanda ka san shi yanzu doctor ne a university yana koyarwa, ko yana koyar da musamman ma a wannan bangaren ba wannan ne ta bashi wannan karatun ya zama abin da ya zama ya gama ba in zai baka tarihin rayuwarsa yana karamin ka ji wuyar da ya ci wajen koyon karatu a irin waɗannan nan littattafan sai ka sha mamaki to so haka shine kawai dai in ka ga mutum da kayan shi baka iya gane wuyar da ya sha ya samu abin shi kai dai kalle shi da kayan to ina ne ya fito ko to haka sai dai koyi wannan bi aunaiza ga wannan malami lokacin shi ke karantarwa a wurin yudarrisu al'uluma shar'iyya wal arabiyya fil jami' al kabir bi unayza wa qad rattaba ainin talabatihi al kibar a lokacin sai ya tsara yana da manya manyan dalibai a wurin sai ya ce to wannan in sabo ya zo ku daukai ku koya mai kaza kafin ya kai ga isowa wurin shi kenan saboda haka wa minhum al shaykh muhammad bin abdul aziz al mutawwa rahimahullahu ta'ala akwai daga cikin jigajigan wanda ya tsara a lokacin akwai wannan babban malami li tadrisi al-mubtadi'in min al-talaba saboda suke karantar da sababbin dalibai kamar da yanda zaka san makarantar allo idan ka zo ga malam ga manya-manya wanda manyan dalibai da sun karanta sun sauka sun karanta suna ta hadda an kawo sababbi sai su koya musu su kuma suna abin da su ta sa suna musu tarbiya aka zo gaba ɗaya ma aka rusa abin maimakon a gyara hanyar yin kawai gaba ɗaya ma sai aka dauka kawai hanyar yin ma laifi ce ban kuma ba nan kadai ba nan Najeriya kadai bane ake da wannan tsarin ba illa wasu su sun tsara abin nan din su yadda za a yi da kyau yanzu ran nan da aka nuno Afghanistan ba cikin dutse ba suka shiga suka gina makarantar su ga daliban nan kuma a ciki da yawa kayya guda suna ta koya musu ga Qur'anin nan kowa ya bude kuma su yara ga sanan su har an yi tsarin da sun saba ba a maji Qur'ani a kasa su sun san wannan yan kanana kowa sai da aka yi mai teburin da zai dora Qur'ani a kai ba a aje Qur'ani a kasa babban abun ban haushi ne sai ka je wanda baka tunani malaka zaka ya sun gumo Qur'ani kawai ya bade shi a kasa ba abin da ya dama kai ma wannan magana gobe nan har zuwa muka yi na zo wani wuri na ce to tuna da haka ne Malam Abubakar bugo takardar nan da shi katakon ka bugo mana mu dauka akwai masallatan da naga halliman din da shi ake zama a baje Qur'ani a kasa kada mu ce masa komi bari mu dau takardar da ta nuna kada ai haka sannan mu dauki katakon dora mu kai mu ba su mu aje yanzu katakon da ban Qur'ani da bai su kara kwaso shi su aje kasa ga abin dorawa an kawo ga takardar da aka ce kada a yi an kawo an hado da ita a sa cikin katakon a hada a kai musu sai su cigaba da dauko shi su aje kasa har yanzu to zuwan jan yan yara ne ga sunan cikin dutse amma ga Qur'ani ne sun taru suna ta karanta tsarin za a gyara ba rusa shi za a yi gaba da dama an samu makiya kuma ba aka suke so ba dama a gyara tsarin mai kyau waɗannan abubuwan da ake cewa babu kyau an hana a gyara su to kuma yanzu ma an ce wai a fashi almajirai su kansu yan sanda da ma'aikatan kan hanyar yawanci wasu ba almajirai ba ne ko ba su ba ba kwano ne kawai ba su rikiya kuma wani har da hular shi ma zai wasu a sa'a su ma ba to kowa ba yana jin wuya ba so wasu su ma wasu masu tsayuwa kan hanyar ma almajirai ne inda za su zo su ce ga bunan mun fito akwai rana biyo wata a babu na biyo wata so to su ma mai mamanci to na ko a yi na yanzu akwai almajirai ko a yi na ma'aikata in ka je kana shiga wani lokaci wasu suka ganka da dan haske suke wallahi sai su taso wasu ce baka wallahi yau ko kudin mota zo ba su da shi ba su ke komawa gida saboda haka dan Allah ka taimake su da kudin mota wannan ya ce ka sai mai hura wannan wallahi wani lokaci sai ka boye wannan ya taso ya ce ka sai mai hura wannan ya taso ya ce ka sai mai wannan ya taso ya ce kudin mota ke so kai ma in ka je da yan canjin ka sai sun kare to nan menene to shi ma eh ka ji ba kai har gaba ɗaya ma ka debo Allah bukar ba su kama mu kuwa in an je ma bara ta to kaji yace balle ma in ka je majalisar dokoki ta kasa nan ne zaka ga almajirai kai yanzu ba kawai barin canza mata salo ko akai dai aka rena almajirai masu karatu allo wallahi kai almajirai yanzu Allah kadai sai ya ka almajirai to kwano ne ba a rikewa wani almajirin yanzu wanka ke kwalliya ya fes ka ganshi kawai sai ka zo kawai ce assalamu alaikum wani ma ranar da ya lebo wai shi hashi sai ya faɗa ya ce assalamu alaikum wurin ka na zo ban 1000 da lace an ki ce haka ka sani ni ko yana da ita ko ba ne ita sai kawai ka ce ina ruwanka kai dai ka ce kana neman taimako sai ka gaya ma wanda zan baka wai ban 1000 to wannan shi ne magalaba wata almajirin makara ba shi 20 ce Allah ya ji kan ga Allah ya ji kan giyaye Allah ya ji kan waye wannan shi har sai ya faɗi ban 1000 nan ka ban ajiya ne ga wanka ga komi ga yayi wanka fasas ya zo ya tare ka ya tarbe ka ka je wajen sayin bread ka gani kana fitowa ka zo sayin bread zaka ga wannan ya taho dan Allah ne mata wannan ka dauka ka ce mai din ne dai abinci ne ga bread sai kaga sun ƙara tasowa sai ga wannan sun taho sai dai kai sauri kaje ATM ka cire kudi sai ga wani yana nan sai zai fito kawai sai zo sun zo ce ma da Allah ni na ma sa ne ATM din ya rike gashi yanzu zan aiko uwata ta mutu shi yasa da zo in cire ina da 2500 uwata yanzu za tana can zan tafi yanzu kwanta gora zan wuce har da kwanta eh da wajen me na zai tafi can su giyo da zaya da ne shi zai je su giyo yanzu kudi yake zo ka bashi shi shiga mota shi ya sa ma ATM din ta makale kuma ƙarya yake ba wani abin da ya sa dama nan shi yake tsayawa su ma almajiran yanzu tsofaffi masu bara akwai standard su ma ba sa ma yawo cikin gari ATM suke zuwa kusa da inda ake cire kuɗi tsaya nan da sun ga ka ciro kai haka ka sa a tuto ka samu sai su san a bamu na abinci a bamu na wani to ga almajiran yanzu ai ba su da sai dai masu tambari iri kaza masu tambari iri kaza su zo kawai bana ga ta nan to ana cikin masifa kuma wani abu da za ku lura da shi wallahi ina ga muku maganar nan kuma ku rike ta daga wurina ka ga magana a zauna lafiya in akwai masifa guda biyu ba za a zauna lafiya ba ka ga in akwai yunwa akwai tsoro to ƙasa ta shiga cikin masifa in dai akwai yunwa kuma akwai tsoro to an shiga cikin masifa me yasa aka ce haka karanta wannan surar bikila ta Quraysh da Allah tabaraka wa ta'ala ya san shi ne mahalicci bai taso tashin farko ya ce ma Quraishawa ku bauta man ba sai da ya gaya masu abin da ya yi masu sannan ya ce to ku bauta man tunda na yi maku kaza li'ila fi Quraysh aka ce larabawa saban da Quraishawa suka yi na wannan abin nan saban nan akwai ni'ima aka ce ila fihim rihlata shita'i was-sayf saban da suka yi na tafiyar da suke yi ko su tafi fatauci su tafi sham su tafi yaman lokacin da suke tafiyan nan suna yi lokuta biyu muhimmai su je su yi odan kayan abinci kuma su ma su yi odan nasu su kai wani wuri a lokacin zafi da lokacin sanyi wannan kyauta da Allah ya yi masu da sabo da suka yi da wannan babban abu ne kaga li'ila fi Quraysh ila fihim rihlata shita'i was-sayf daga nan sai ya ce mi bal ya'budu rabb hadha al-bayt saboda wannan kyauta da yayi maku ku tafi ku yi fatauci ku samu abinci ku ci ku kaza to wannan babban abu ne saboda haka ku bauta ma ubangijin wannan dakin aka ce wane ne saka ismi aka ce allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ku bauta ma wannan ubangiji mai wannan dakin saboda mi allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da ku ya kare ku daga yunwa wa amanahum min khawf sannan ya ba su aminci daga tsoro ba tsoro ga koshi ga ba tsoro sai da'a kun dan daure kun gane shi Qur'ani salihun ne likulli zamani wa makan kadiba yadda aka yi maganar nan ga dai Quraishawa sun saba suna zuwa su yi fatauci su je su dawo lafiya lau su sawo su dauka su kai su sayar wannan babbar kyauta ce a ba mutane dama suna iya fatauci lafiya lau to mun yanzu ne za ka yi lafiya lau fataucin ko noma ko mi sannan aka yi masu wannan aka kare su suna zuwa suna kasuwancin su komi lafiya lau ana tafiya daidai sannan kuma aka yi masu magani ba sa da yunwa ba su da tsoro wannan an kawo shi ne to tunda aka yi maku haka wal ya'budu rabb hadha al-bayt ku bauta ma ubangijin wannan daki ya yi gama ya maku komi to wannan wanda ya halice ka ne sai da ya faɗi ni'iman da ya yi ma sannan yake so ka ya ce kai mai da to wannan ko ganin ka yayi kana yawon ka a hanya ya zo ya ce ku zo ku zaɓan sannan kuma ka zaɓo ka ci wahala ka zaɓo ka ci gaba da abin nan ba kuma har yanzu a ga mutane wala mutum a akwai waɗanda suka haihu a wurin zaɓe ruwa ya yi masa duka ruwa ya yi kaza suka zaɓo suka yi kaza sannan yanzu aka zo aka samu matsaloli aka burkuta komi ba ga yunwa ga tsoro to ya za a yi ka gabu ya kyau a gaba ba matsala ce in dai mutane na cikin yunwa suna cikin tsoro to an samu masifa, an samu ibtila'i babba. Kuma can ma Qur'ani da yace wal nadlu wannakum bi shay'in min al-khawfi ka gani wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat to bashir as-sabirin sai an yi hakuri. Amma dai an samu jaraba, wannan jarabawa ce babba. In dai za a samu waɗannan to an samu babba jarabawa. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita. Da ku tuko so da kan nan sai akai kai wai mai me ya kawo mun nan yau ne mu tafi dai. Ai shi ne dan aka ce al-muqaw li tadris al-mubtada ithfan damma shaykh ila halaqatihi hatta adraka min al-ilmi malamin ya zama cikin wannan dinsa ya zama cikin halkan wannan malamin na farko tunda yana cikin mubtada'in a lokacin. Kun ga fa bayan ya haddace Qur'ani ne yanzu yadda za ka yi shi makaranta aka ce yanzu yana cikin yan primary mubtada'in ne yanzu. Saboda haka za a koya mai yanzu za a koya mai tauhidi dan ya gama iya haddan Qur'ani ba dole ya san wannan ba sai a fito mai da abin fi yana nan a ciki amma sai an samu mai fito mai da shi aka koya masa fiqhu dan bai iya shi ba yanzu tukuna aka koya mai nahwu a lokacin bayan ya gama wancan haddan yanzu ya zo makaranta a mubtadi'in. Mu ko yanzu mutum da ya gama haddan ya zama babban malami ya kama magardaba da manyan malamai ba damuwa bane wurin shi ba a daraka sun majalasa fi halqati shaykhihi al-allama. Daga nan ne kai kuma aka bayan ya yi waccan primary ta nan wurin sannan daga nan ne ya isa kuma yanzu ya shiga cikin halkan babban malamin da ya zo wurin Nasiru Sa'di rahimahullahu ta'ala. To kaga yanzu aka ce maka Salihul Utsaimin ka ji irin darajar da Allah ya bashi a duniya bangaren ilimi da bangaren bauta sai kuma aka ce maka Nasiru Sa'di ne malamin sa to ya zaka ga malamin shi yasa ake karanta su dan asan ajiyar da abubuwan da Allah ya tsara su. Fa darasa alaihi fi tafsiri yaje nan ne koyi tafsiri na Qur'anin nan da ya haddace to yanzu ai fassara wal hadith da hadisi wasirat an-nabawiyya duk waɗannan a wurin malamin ya koya kai tsaye wat tauhidi wal fiqh aka kada zuwa tauhidin a daga daga matsayin primary yanzu ayi na manya wal usul to duk wannan sune digadigai wal fara'id anan ne mutum zai ta dubawa da ni da kai wanda muka iya wannan hau da nan wa hibzu mukhtasarat al-mutun ay bi hadhihi al-ulum da kuma haddace takaitattun mukhtasar na mutun na waɗannan duk waɗannan bangarorin akwai mutun din su kamar yanzu nuniya sai haddace abun nan din kawai matanin kamar yanzu sharhi ajrum a haddace matanin duka a nahwu ko ne a haddace matanin duka waɗannan a haddace matanin in abun nan ne shafiriya ne wane ne duka wannan a haka haddace to wannan sune mutun ya haddace waɗannan a gaban malamin. Sannan wayu addu fadilatu shaykhul allama Abdurrahman Nasiru Sa'di rahimahullah huwa shaykhul awwal daka ana lissafa wannan babban malami kamar shine malamin sama na farko banda wancan a wannan bangaren in akhadha anhu al-ilma domin ya koyi ilimi wurin sa mu'arrifatan wa tariqatan aktharu mimma akhadha min ghairi ya san ilimi sosai wajen sani wa tariqatan kuma ya samu wata hanya sosai ta ilimin aktharu mimma akhadha an ghairi da fiye da yadda ya samu wurin wani saboda haka yayi karatu ne fiye da kowa wa ta'assara bi manhajihi wa ta'sili kuma ya tasirantu da tsarin yadda yake karantarwa da yadda yake kafa abubuwa na dokoki wa tariqati tadrisi sannan da hanyar karantarwarsa wa tibahi lil dalil da kuma yadda yake bin hujja duk maganar da zai kawo dalili wa inda ma kana Sheikh Abdurrahman bin Ali bin Audan yayin da wannan malami ya kasance rahimahullahu qadi fi Unayza ya zama alkali a Unayza ai qara alayhi fil ilm al faraid sai kuma Salihul Utsaimin ya je wurin sa yayi karatu raban gado a nan kuma كما قرأ على الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله تعالى في النحو كما يندي قرأ كما وجه ونن عبد الرزاق العفيفي yana da kyau kenan mutum yayin abin nan sai ya samu wanda ya takhassus kuma bangaren ya koma wurin sa inda ake na gaba daya daban inda yake na takhassus kuma daban ya je wurin sa fi nahwi wal balagha shi kuma nahwu da balagha ya afna awjudihi mudarrisan fi tilkal madina a lokacin da yake karantawa matsayin malami a wannan garin walamma fatfutiha al ma'had al ilmi yayin da aka bude makaranta ta tsari kenan irin wanda ake kamar nizamiya sai riyad ai ashara alaihi ba'd ikhwanihi an yaltahiqa bihi sai wasu daga cikin yan uwansa suka ba shawara cewa ya je makaranta saboda tsirin wannan makarantar ta nizamiya saboda zamani ya canza in kai karatu ko ka zo ka ce ka sace da takarda ake fara tambaya kafin karatu kace je can yayi fata'azana shaykhahu al-allama Abdurrahman Nasir al-Sa'di sai nemi izinin malaminsa ba kawai dai na ganin sa yi ba sai dai ce ga abinda ɗan uwansa wani daga cikin ɗan uwansa suka ba da shawara cewa ya je shiga makarantar Nizamiya wanda bayan an gama ana ba da takardar shaida ya ya gani sai malami ba shi izini fa adana lahu malami ya ce ba komai yana da kyau waltahaqa bil ma'hadi sai dai hadu da wannan ya shiga makaranta ami wannan shekara ta shekaru biyu yayi amai 1972 zuwa 1973 kaga shekara biyu ta farko da ta biyu shikenan shekara biyu din ta ha wa qad intafa khilal as-sanatayn allatayn intazama fihima fi ma'had riyad al-ilmi kuma ya fa'idantu a cikin shekara biyun nan da ya hadu da wannan makaranta Allah ya hada shi da wasu manyan malamai bil ulama alladhina kanu yudarrisuna fihi hina zaka da wanda suke karantarwa a wannan wurin wa minhum al-allama al-mufassir al-sheikh Muhammad al-Amin al-Shafi'i kaga wannan kadai ma haduwa da wannan ma babba wannan ne ne ya hadu da wannan babban malami al-sheikh Muhammad al-Amin al-Shafi'i wa al-sheikh al-faqih Abdul Aziz bin Nasir bin Rashid wa al-sheikh al-muhaddith Abdul Razzaq al-Afriqi kun jima rahimahumullah wadannan ya hadu da su a wannan jami'a dan haka ya fa'idantu daga wurin sosai wa fi asna'i zalika ittasala bi masahati Sheikh Al-Allama bin Abdul Aziz bin Bayas daga nan ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kara ba shi dama yazo kuma farfajiyan wannan babban jijjigin malami Sheikh Abdul Aziz bin Bayas rahimahullah ta'ala fa qara alayhi fil masjid shi ma yazo wajen sa yayi karatu a masallaci yayi karatun wajen Sheikh bin Bayas anan ya koyi Sahih al-Bukhari a wurin wa min rasail Sheikh Islam Ibn Taymiyyah a nan ne ya koyi wasu takardu manya-manya na irin na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wurin bin Baz a masallaci kuji nan ya koya wantafa bihi fi ilmi al-hadisi kuma ya amfana da shi sosai wajen ilmin hadisi wa nazari fi ara'i fuqaha al-madhahib wal muqaranati bainahuma da kuma lura ko wato yin dubi ga ra'ayoyin malaman fiqhu na mazhabobi kuma daban-daban aka koyi fiqhul muqarana kenan wanda dole sai ka san fiqhun gidan kuma sannan zaka zo kai fiqhul muqarana ka karatu yana da marahil kenan wanda mutum ya kamata ya yi kuma ku duba wannan ba diya ya hadda ne fa bayan aka yi wannan karatun to naka wannan shine to naka aka yi wannan wa yu'addu samahatu shaykh Abdul Aziz bin Bas huwa shaykhu al-Sa'di aka lissafa cewa wannan babban malami mai daraja Sheikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala shine malamin Salihul Husaymin na biyu fi ta'sili wa ta'assuri wajen nemo sa ilimin da kuma tasirin duwa da tarbiyyar da malamin yake da ita ya koya da yawa sun ma da ila Unaiza sannan bayan nan ne ya koma Unaiza a shekara 1374 hijriya wasara ai yadrusu ala shaykhihi al-allama ya koma ya ci gaba da karatu kuma a wurin malamin sa bayan ya tafi makaranta ya dawo ba daga nan kuma ya koma ya fara rena malamin ba ko da yaje wannan karatun ya hadu da bin ba ya hadu da wadannan jigajigan malaman da ya dawo kuma ina ya koma sai kara dawowa farkon inda ya tafi wurin malamin sa na farko ko to kage ce nan zamu iya koyon wasu abubuwa da yawa kenan irin wannan saboda haka daga nan sai komo wurin sa ya ci gaba da karatu wa yutaja dirasatahu yana bin karatu sukan sa wannan intisaban fi kulliyati shari'a wajen jinginawa a wajen inda ake yi kenan wajen kulliyati shari'a allati asbahat juz'an min jami'atil imam Muhammad Saud al-Islamiyya yanzu a dan take ita ce ta wayi gari hatta da la shahadat al-aliya ya samu shaida ta sabbololuwa a wannan makaranta ko ina ganin nan zamu tsaya ku bashi wajen tadrisu ko shi kuma yanda yake yanzu ya fara karantarwa duk wannan shi a lokacin marahil na karatunsa ne yanzu sati mai zuwa in Allah ya sa muna raye sai mu dauki shi kuma inda ya karantar da ayyukansa da yayi da kokarin da yayi sannan da matsayinsa na ilimi sannan mu tafi mu je mu wurin wani kuma waɗannan dai duka ana yi ne saboda fa'idojin abubuwan da zamu koya cikin muna fata Allah tabaraka wataala ya taimake mu kuma ya saka masa alkhairi na tafi bihara سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم يا رب يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وقيّر قلوبنا ونقي ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد من السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم لهم واصم لهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات لسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.